الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى سعدوا أولا صافيا تلا ربا يو شابيو قوات رمضان باي هجرة مذو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودا دريوهدو دا أربعين دا أكو wanne dace da 13 ga watan hudu hijiran miladiya 2022 ci gaba da karatu muna tafsirin alqur'ani mai girma a shekaran jiya mun tsaya karshen aya ta 24 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau zamu tashi farkon aya ta 25 kafin haka muna miga godiya musamman ga malama jiya da ta kawo mana ziyara matan ɗaya daga cikin malaman mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi sannan kuma kafin mu shiga tambayoyi akwai sako da nan masallaci suka samu daga mai martaba sarkin Gombe a Alhaji Abubakar Sheikh Usman Abubakar ya aiko da buhun masara 6 da shinkafa buhu 4 tantan keji ko to da suga 3 kgs to Allah saka da alkhairi eh gaskiya ne ya ce kowanne tan keji ne ko in ji Mallam Aminu to Allah kai ma ya saka ma da alkhairi to ga tambayoyi kamar haka abu na farko akwai wata baiwar Allah da muka amsa tambayan ta kwana 2 ko 3 da ya wuce wacce take da dan uwa wanda kamar ya sata a gaba ba sa shiri suna gaba wanda har wanda yake neman auren ta ma kusan ya zuga shi ya daina zuwa na san kun tuna tambayan ko to ta sake rubuto takarda dai akan wannan matsalar shi ba dan uwa ne wanta kokarin ta bane baffanta ne da shi da babanta uban su daya kaga wannan baffan ai Allah sauke galibi irin wannan rikicin ma kaman yaya da kanwa aka fi amma baffa da kanshi kai baffa da ya ji kunya gaskiya to tayin bagangaru masu tarin yawa wanda bazan iya karanta wa duka ba ma daga cikin abin da nake cewa irin mutum ne wanda yake da bakar zuciya har yakan ce ma shi zai iya kashe mutum daga cikin mutane akwai masu irin wannan zuciya ce sai in kashe ka kuma na kashe banza kuma ƙarya yake ba la gidan yari zaka tafi to ita babban damuwar ta shine da take so su yi sulhu saboda an ce idan mutum yana gaba da wani ba a karban ibadar shi ana kuma cikin watan Ramadan amma ita ta ya kan iya wanta kuma kaman duk familyin baya ganin mutuncin kowa sai ko wanda ko kila koda baban nata ma gwan shi kila ba tsoron shi yake ba ko irin wadannan to ana abin da zan ce miki kawai shine in har kin dauki duk matakan da ya dace na ku sulhu da shi yaki shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba zai kama ki da laifi ba dan ba ai sulhu ba dan yanzu ba ke kika ki ba shine yiki ina fata an gane kamar mutum ne wanda baya maka magana a kai kana mishi baya kulawa kai iyayinka bai ba shikenan in ka rabu da shi wannan ya rage nashi Allah ya shirye da mu to akwai wacce take tambaya dangane da sallar tarawih tace idan ana sallar tarawih mutum yana bin liman sallah shin zai yi karatu ne ko kuma zai shiru a lokacin da liman yake karatu kowace irin sallah in kana bin liman kuma kana jin karatun shi abin da fi shine kai shiru ka saurari karatun da liman yake amma duk lokacin da ake sallah baka jin karatun liman ko baka jin karatun liman wajibi ne mutum ya karanta fatiha kamar sallah azhar da al'asr ko kuma rakawoyin karshe na sallan isha da kuma rak'a ɗaya na karshen sallan magriba amma a sallan juma'a ko sallan idi ko sallan asham ko sallan asuba ko magriba da isha rakawoyin farko guda biyu matukar mutum na jin karatun liman baya halatta abin da yafi inganci ka yi shiru akwai malaman da suka ce wajibi ne karanta fatiha amma zancen da yafi karfin dalili gaskiya wanda masaban malikiya suke kai inda kana jin karatun liman shine ka saurari karatun liman yafi wannan tace taniyan saukan alqur'ani kafin watan ramadan so ga ramadan kuma ya shigo bata sauke qur'anin ba kuma tana so ta tewa ramadan din sauka na musamman to za ta ajiye wancan ne ta fara sabo ko kuma ya za ta yi to ana akwai bambanci tsakanin nayi niyya da kuma nayi alkawari kun san alkawari da niyya sun sha bamba a lokacin da kai alkawari shi ake cewa bakance annazir kace nayi wa Allah alkawarin zan yi azumi guda uku ko nayi wa Allah alkawarin zan yi raka'a goma ko na dauki alkawari tsakanina da Allah zan maka kyautan abu kaza ko zan soke qur'ani to wannan dole sai kai ko ka mutu sai an biya idan azumi ne ko in kudi ne zaka bada kyauta amma kawai na niyya wannan kyakkyawan niyya ce ta ayyukan alkhairi baka samu kai ba wannan ba abin ka bashi kuma hasali ma Allah zai baka lada kamar yadda tabbata a cikin hadisi wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya himmatu ya niyyar zai wata aiki mai kyau bai samu yayi ba Allah zai bashi cikakken lada guda daya to saboda haka kina da zabi zaki yake karisa wannan ki sake dauko sabo zaki yake sai duk wanda kika yayi niyya kika ko baki samu kin kammala ba Allah ba zai kama ki da laifi ba matukar ba bakance kika yi ba na'am to maganan ba bana ji sosai na'am a babu komai wai tace wai ta ji za ta yi alwala ne sai ta fadi a babu komai kila game da azumin ki ko babu komai to da farko Allah ta'ala ya baki lafiya ya sa ya zama kafara annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya samu mummuni Allah zai bashi lada Allah baki ladan faduwa abu na watakila Allah ne ke so ya baki lada da yawa ko baki wani aiki da yawa ba sai ce bari dan ka dake in ce kai hakuri sai Allah ya baki lada wannan kenan amma idan ka fadi ka ji ciwo a cikin azumi ko ka yanke jini ya fita baya kare azumi dan da ana ce mana idan ka ji ciwo har jini ya fita azumin ka ya kare ana faɗa ne kawai dan a kiyaye to ba wannan duk yana cikin lada insha Allah ban san ko yan committee abun nan tafsiri in suna da magani sai su baki ina ko ni pinki la haka bala Aminu ana samun face yan haka nan na'am wannan kenan mala Aminu mala Usman ka sha ba ta dubu ne ta sai magani an su to saboda naga naga faduwar nata sosai ne ko to Allah ya sa mu dace sai wannan kuma take cewa tana sai wannan tambayan tace a ja hankalin mata ta ba ni zan sashi mata da maza duka wajen abin da ya shafi kaman a lokacin da mutum yake fitsari idan mutum bai kula ba ya wasu a jikin shi ko a jikin kayan shi wani zo yi sallah haka ba tare da ya kula ba to akwai hadisi da ya tabbata manzo ya faɗa sallallahu alaihi wasallam annabi wata ran yana tafiya cikin Madina yanzu ya wuce ta makabarta sai yake ga sahabbai waɗannan kaburburan guda biyu yanzu haka azaba ake musu sai ce wa yu'adhibani min kabirin kuma abin da yasa ake musu azaban ba wani abu bane da mutane suka dauke shi a matsayin wani babban laifi amma kuma laifi ne babba sai ce ɗaya daga cikin su idan yana fitsari baya kare kanshi yanda fitsarin kada na wasuwa a jikin shi wannan dalilin yasa kuma yaje sallah a haka shi yasa ake musu azaba a cikin kabari kuma wannan babban al'amari ne sai ce amma ɗayan kuma yamshi bin namima yana yawo cikin mutane da gulma da munafunci ya hada wannan da wannan to daga ce dai lalle a kiyaye sai masu neman addu'a wannan tace tana roƙon a sa ta cikin addu'a Allah ba ta miji nagari to Allah ta'ala ya baki miji nagari ke ma sai ki dage ki zamo ta gari wannan yace ta yace suna da mara lafiya an yi mishi aiki bara kuma yanzu haka aikin bai yi ba za a saki mishi wani aiki to Allah ta'ala ya sa a aikin cikin sa'a kuma ya sa karshen wahalan kenan an yi aikin sai wannan kuma tace malam miji na min alƙawarin zai kai ni Makka Allah ya bashi ikon cikawa Allah ba shi ikon cikawa na farko sai na biyu tace kuma zai yi aure bayan sallah to to bari ku ji yanda ta rubuto tambayan akwai abin da ba ku fahimta ba addu'a magana biyu tayi a ciki tace na farko mijinta ya mata alƙawarin zai kai ta Makka ko ta ce Allah ba shi ikon cikawa sai ta ce kuma zai ƙara aure bayan sallah sai ta yi shiru ba ta yi addu'a ba ta yanzu wani addu'a kamata wa mata amma mijin nan kenta da ya bari sai an yi auren ne kai ta Makka a barin ba ku wani labari wani ne zai kai mata yana shirin ƙara aure sai biya matan shi umra ta tafi tunda taje ba ta da addu'a sai Allah rusa wannan aure kuma sai aure rushe kaga ba ta kyauta ba ko to amma abin da ke akwai abin addu'an da ake shine Allah ya kawo kishiya ta gari shine kawai Allah ya sa abokiyar zama ci ta zo wacce za ta taimaka miki wajen ci gaban gidan da yara da al'amuran addini ai zaman lafiya wannan shine ake fata amma namiji ne yan ƙara aure mai hana shi fa sai ikon Allah to kawai ai addu'an Allah ka wata gari ko ba haka ba to waɗannan su ne addu'o'in da aka rubuta da kuma tambayoyi sai tambaya ta ƙarshe dangane da abin da shafi sallan asham ko sallar tarawih ko tahajjud hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da falalan sallan asham annabi ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya sallaci sallan asham tsawon watan ramadan yana mai imani da Allah kuma yana neman lada a wurin Allah da wannan sallan to Allah zai kafarta masa zunuban shi duka da suka gabata kun ga wannan ba karamin gara basa bane ba musamman a wannan zamanin da zunubai suka mana yawa to amma ita sallan asham tana da waɗansu ahkam da wasu khususiyat da ya shafe ta, tana da hukunce-hukunce da waɗansu ababen da yake suna alaƙa ne kawai da ita. Akwai waɗansu ababen da suke kama exceptional ne da suka shafi sallan asham sabanin sauran nafiloli da ake. Yanzu in ba a cikin Ramadan ba, baya halatta bid'a ne mu taru mu yi sallan nafila a masallaci cikin jami'i. A cikin Ramadan kawai ya halatta ayi wannan. Amma a ce yanzu kaman duk sati zamuna taruwa mu yi sallan asham ba cikin Ramadan ba, mun kirkiro bid'a cikin addini. A Ramadan ne kadai tsawon wata guda ake taruwa ana sallah cikin jami'i. To sai ya zamto daga cikin kurakuran da mutane suke, na farko akwai wanda ba zai zo ba sai an fara sallah an yi kusan rabi, to tsaban ganda da kasala, wannan kuskure ne. Wani kuma yana masallacin an yi raka'a biyu, in aka yi sallama sai ya zauna, ba zai tashi ba sai ya ji an kai ayan ƙarshe za a yi ruku'u sai ya miƙe da sauri sai ya kabbara. Sakatarin masu kasala kenan. Sannan daga cikin kurakuran da mutane suke yi, wani ana cikin sallah an fara da shi sai ya tafi, an kusa gamawa sai ya dawo ya je waje ya zauna yana hira haka kawai, aje a zauna a yi ta labaru ko kuma ya je yana buga waya, musamman ƴan mata da samari in auren ya kusa. Madadin ta hakura ma karisa sallanta ta addu'a, Allah sa albarka a wannan auren ina ana sallanta hajji tana can tana waya, da MTN suna firikulin suna yi ko daga 12 dare zuwa karfe 4. Wannan kenan. To daga cikin kurakuran da mutane suke wajen sallan asham, waɗanda za su zo a fara sallan da su har a yi raka'a 10, da an gama raka'a 10 sai su fita su tafi. Waɗansu inna wajjalna aba'ana ne kawai, haka su ga ana yi tun suna yan yara, in ya fita ba zai wannan shafa'i da wucirin ba. Wani kuma idan ya fita da niyyan wai zai je a gida, ko in zai kwanta ko in ya tashi sahur ko makamancin haka, duka wannan kuskure ne. Ana samun cikakken ladan sallan asham ne daga kabbaran farko har zuwa ƙarshe tare da liman. Hadisi ya tabbata manzo ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, yace man qama hatta yansarifa al-imamu kutiba lahu qiyamu lailati, duk wanda ya tsaya har liman ya gama sallah, hatta yantahi min as-salati kulliha, haka malamai suka fassara hadisin, ya tsaya har aka karisa sallan gaba daya, shine Allah zai bashi ladan kaman yayi daren gaba daya ma kawai sallah yake, ladan da mutum zai samu. To anan sai malamai suka ce cikakken sallan asham shine a raka'a 13 nan da kai duka tare da liman, batun ka ce za ka fita ka je kai a gida ka rage cikakken ladan sallan asham dinka. Wannan ko maza ne ko mata ne ana samu wannan kurakuran, amma kuskure ne. Abinda mutane suka dauka shine wai ba a wata nafila bayan shafa'i da wutiri, shi yasa sai mutum yace zai fita yana da wasu nafilfilin shi dai daga baya sai shafa'i da wutiri, wanda kuma ba haka bane, ya halatta kai wasu nafilfili bayan shafa'i da wutiri. Akwai hadisi akan haka, ina fata an gane. Imam Al-Albani ya hassana hadisin, annabi yakan yi nafila raka'a biyu bayan ya shafa'i da wutiri. To shafa'i da wutiri ba shine wai an kulle sallah ba, haka wasu suke dauka. Akwai wani ma da ya ban wani labari, wani labarin ganzan kurege wasu shekaru can da yawa, yace ai kar ka yadda kai shafa'i da wutiri kuma ka fita yawo, kan ai ka sai kwanciya. Nace saboda me? Yace saboda karfin da shafa'i da wutiri yake da shi, wa har wani karfi yake da shi kamar yafi sallan insha karfi, wai in kai shafa'i da wutiri saboda tsaban karfin shi, wa duk wata dabban da ka tsallaka mutuwa za ta yi. In ka tsallaka kiyashi ko wane ne kana tafiya da ka tsallaka shi ta mutuwa, saboda ka zama masifa. Wannan duk labarin kasan kurege ne, ina fata an gane. Shafa'i da wutiri abin da ya inganta shine la witrani fi lailatin, ba a wutiri guda biyu a cikin dare ɗaya. In kai tare da liman, idan ka tashi zaka yi sunafilfili ko zaka kwanta ne sai kai ta raka'a biyu kai sallama, raka'a biyu kai sallama, iya adadin abin da ka iya, amma ba za ka maimaita shafa'i da wutiri ba. An gane wannan abin da kyau. A takaice dai wannan ƙarin bayani ne kan abin da muke magana wurin tafsirin yamma, kwana uku ne da ya wuce ko, Allah ta'ala ya samu dace. kamar da na faɗa zamu tashi a farkon ayata 25 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man lam yastati
subhanahu wata'ala idan ba manta ba muna magana ne akan ababen da suka shafi hukuncin hukuncin aure wancan satin mun karanta mata yanda ya halatta mutum ya wadanda bai mutum bai halatta ya aure su ba guda 14 sannan muka ci akwai karin guda 2 kuma a cikin hadisi sannan Allah ya ce idan mutum ainihin bai da halin da zai aure sai mutun ya hakura da ainihin kuyangi to Allah sai ya ci gaba da magana cewa mallam yastati minkum qawlan duk wanda bashi da iko bashi da ainihin kudura bashi da yalwana arziki kalman qawlan at-tawlu al-imam al-akbar muhammad sayyid tantawi rahmatullahi alayhi yace ay sa'atun wa qudratun wa ghina fil mal yace ma'anan qawlan dinnan shine yalwan arziki ko iko ko wadata da zai sa kai aure sahibul kashaf imam zamakhshari yace al fadlu laqad zadani hubban li nafsi annani baghidun ila kulli mar'in ghayr ta'ilin duk wanda bashi da iko an yanki hal musanati al mu'minati bashi da wadatan da zai aure ainihin mace wacce take mu'mina ɗa wacce ba baiwa ba al-musanat ana nufin ya wacce ba baiwa ba wannan yana alaka ne da lokacin da ake da kuyangi ake da bayi in ba ku manta ba kwanaki mun yi magana akan cewa babu sauran bayi fa a yanzu kamar yadda waɗansu suke rayawa an fi samun su a waɗansu manyan gidaje an gane ku amma maganar gaskiya babu sauran bayi bisa ga zance mafi inganci a wannan ƙasa wa man lam yastati minkum dawlan duk wanda bashi da wadata bashi da iko na auren an yanki hal musanati na auren ya almu'minati mu'mina ya wadanda suke mummunai kaman ka ci to ya zai yi sai Allah ce famin ma malakat aymanukum mutun ya hakura ya auro daga cikin abin da daman ku ya mallaka ku yangi kenan min fatayatikum almu'minat daga bayinku mummunai ana akwai ababe guda biyu masu muhimmanci abu na farko shine Allah ya nuna cewa shi aure iko ne sai kana da iko zaka yi, in baka da iko karka tare aradu da ka. Ko san mun yi wannan magana shekaran ce, ko mutum ya zo ya aure ya gudu ya bar matan ya bar dangi da wahala, abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, Allah ya ce almu'minati, wacce zaka auren ta zama mu'mina musulma. To kaga da wannan ne malami suke cewa kuskure ne haka kawai kaje ka aure wacce ba musulma ba. An fahimci wannan abin da kyau? Wannan yana faruwa musamman a cikin waɗansu kabilu a nan ƙasan, musamman ƴan uwanmu Yarbawa musulmai. Idan ka zauna a ƙasashen su, suna yawan auren waɗanda yake ba musulmai ba. Wannan yana da illolin shi da yawa. Illa na farko, ƴaƴanka ka jefa rayuwarsu cikin hatsari, dan galibi ƴaƴa sukan karkata zuwa ga addinin mahaifiyarsu, saboda me? Sun fi zama da mahaifiya akan mahaifi. Da yawa in aka yi wannan auren, wasu ƴaƴan sai ga sun koma ba musulmai ba, suna bin uwarsu inda take zuwa ibada. To wannan kuskure ne. Sannan wasu daga cikin jami'an tsaro suna afkawa cikin wannan saboda zaman bariki. Kaga mutum ya je ya aure wacce ba musulma ba. Duk wata soyayya a duniya, wallahi tallahi ka hakura da ita, ka fifita addininka akan wannan soyayya. Musulunci ya halatta auren ahlul kitabi ne fa a bisa larura, ba wa haka kawai ganin dama ba ne. Hatta cikin musulman, annabi ya ce alayka bi zati dini taribat yadaka, annabi ya ce ina umartanka ka nemi mai addini sai auren ka yi albarka, taribat yadaka, ko da hannunka zai kanta wajen ciyar da ita. Ina fata an gane. To dan me a cikin musulman ma an ce ka nemi ta gari kuma ka je ka auro wacce ba wacce ba ta ma yadda da qur'aninka ba, bai ta da manzon Allah ba, sai ga hankali ma ba zai dauki wannan abun ba. A ce kana tare da macen da bata wankan janaba, kana tare da macen da zaka tashi kai sallah ita tana kwance, kana azumin ramadan ita tana cin abinci, kuma haka wallahi, saboda ita ba addinin ta bane. Kaga ai babu nisuwa cikin wannan abu. Ina fata an gane. Sannan ƴaƴanka kuma ne tarbiya za a basu. Wani aka tambaye shi, wani daga cikin gwamnonin kasar nan ne a kudancin Najeriya, aka wani interview da shi a TVC, ake cewa da shi a shi musulmi ne ga matar shi ba musulma ba, kuma suna da ƴaƴa. To yanzu ƴaƴan wani addini suke yi? Yace ƴaƴan ai kanana ne, bi ma'ana ba su kai adult age ba, ba su kai shekara 18 ba. To by law ka ji mahaukaci, wai sun yi agreement shi da matan a bari idan yaran suka girma sai su zabi addinin da suke so. Sai ta but for now suna bin maman su coci. Kaga tukka da warora ko? Yace amma dai a yanzu kan suna bin mahaifiyar su wurin ibadan ta na coci. Kaga wannan na san mutumin da babban mutum ne a nan kasan, matarsa ba musulma bace ba, babba ne sosai, in na faɗi sunan shi kowa ya san shi ana, amma ba zan faɗa ba. A lokacin da ya rasu, masallacin juma'an kofar gidan shi matarsa ta sa aka kulle. Kofar gidan shi akwai masallacin juma'a, wallahi matarsa ta tace a kulle masallacin, wai yana cikin gado, ba musulma bace ba. To kun fahimci wannan abin da kyau? Har sai da manyan gari da sarkin garin suka tashi akan matan, ainihin aka dai bude masallacin juma'a. Kun fahimci wannan abin da kyau? To a takaicen takaita dai, kuskure ne kana da hali ga matan musulman nan barkate ko ina, kowane anguwa, kowane gari, akwai muslimati, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, duka ko ba haka ba, haka kawai kaje ka auro wacce ba addinin ku dai ba, akwai karancin kishin addini a wannan wurin. Ai wanda ke da kishin addinin shi ba zai bar, ai an ce wanda gidan wasu gwanda gidanku, ko ba haka ba? To ya za a yi ka fita daga cikin gidanku na musulunci ka je ka dauko wacce ba musulma ba, baka taimaki rayuwanka ba, baka taimaki addininka ba, baka taimaki ƴaƴanka ba, an ce ka nema ƴaƴanka mahuwa ta gari. An fahimci wannan abin da kyau? Shi yasa sayyidina Umar dan Khattab, Allah ya kara mishi rahama, wata kissa wacce fihi maqal ko fiha maqal, wani ya kawo karan dan shi, waga dan shi ya zage shi wurin sayyidina Umar. Sayyidina Umar yace a je a kira wadan. Umar yace a kawo shi a zane shi, dan me zai zagi baban shi? Mahaifin shi ya zaga. Umar hankalin shi ya tashi, da aka kawo wadan, sai dan yace ya shugaban mummunai, kai fa mai adalci ne, yanda ya kamata yima bayani ni ma ka bari in ma bayani. Umar yace to imin bayani. Yace kaga baban nan nawa yana da matsaloli irin nashi, yace na farko haƙƙina ne akan shi ya aure min uwa ta gari da ya tashi aure sai auro karuwa yace na farko uwa wanda ya zaba min kenan yanzu dan na jin haushin uban akan ya aura mishi uwa karuwa yace abu na biyu da aka haife ni wajibi ne bani tarbiya ta addini haka ya bar ni kara zube shi bai koya min ba bai kai ni inda za a koya min ba na tashi ba abinda na sani kawai sai kiwo sai wake wake sai rashin mutunci yo dan na zage shi sai me dan ma ban fasa masa hanci ba a takaice dai sayyidina Umar ya sallame su yace duk ku tashi ku tafi kai uban kana da matsala kai ma dan da matsala to shi sa kowane lokaci danka ka bashi kyakkyawan tarbiya kai na daga cikin tarbiya fa ko a wasa karke wa danka ƙarya ina fata an gane in ka mishi ƙarya ya gane zai iya maka raddi daga baya wai wani ne dan shi ya tambaye shi yace baba me yasa naga gashin kanka yayi fari-fari me ya kamata ya bashi amsa sai ya gaya mishi yace abu uku ke kawo wannan abu na farko akwai shekaru na biyu akwai gado na uku akwai na wahala idan ka ci daka ka ci daka kai laushi kawai sai gashin kai fara fari sannan na uku akwai kuma stress shi stress ba wahala ne talauci bane kana da arzikin amma baka samun hutu kana jin dadi ayyuka sun maka yawa ayyukan nan na office ne na karatu ne research duk yana kawo wannan abu ababe guda hudu kika furfura ko shekaru wanda galibi daga shekara 60 ne abin da ya sama ko na gado ko kuma na stress ko kuma na buhariya Allah ya kiyaye injiyan Najeriya ko ba injini ba to shine kaga kamata sai uban ya gaya wa dan wannan amsan ko ba haka ba sai ya ce da shi ai abin da ya sa gashi na yake fari-fari duk lokacin da ka min laifi sai gashi ɗaya ya fari in ka sake bata mi rai sai wani gashi ya fari to yawan bata mi rai da shi yasa kai na yake fari yaron ne shiru yace tab ashe shi yasa naga kan kakana ai fari sol kaga yaro ya rama ko Allah ya ce wa mallam yastati minkum tawlan duk wanda ba shi da lawan arziki an yanke halmusanatil mu'minat da zai aure da zai auro daga cikin ƴaƴa waɗanda yake mummunai fa mimma malakat aymanukum ya hakura ya auro daga cikin ainihin abin da daman ku ya mallaka min fatiyatikumul mu'minat daga cikin bayanku mummunai wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani dangane da imaninku abinda ake alfahari da shi shine imani ba dangantaka ba ba nasaba ba ba yare ba ba gari ba abinda ake alfahari da shi shine imani wanda yafi wani imani to yafi wannan matsayi a wurin Allah subhanahu wataala ta iya yiwa kai da ne wannan bawa ne amma matsayin shi a wurin Allah kina ka dan yafi ka imani ina fata an gane ta iya yiwa kafi wani ilimi amma yafi ka karfin imani da tsoron Allah kuma yafi ka a wurin Allah ba'dukum min ba'din sashin ku dan uwan sashi ne bi ma'ana kun yi tarayya cikin imani kuma kun yi tarayya cikin dangantaka duk asalin ku daga annabi Adam ne kullukum min Adam wa Adam min turab duk asalin ku daga annabi Adam ne Adam kuma asalin shi daga ƙasa ne idan kun gane haka menene amfanin girman kai da alfahari da nuna isa Allah ya ce fanki hukunna ku auri su waɗannan bayin bi izni ahlihinna da izinin shugabannin su wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi ku ba su kuma sadakin su bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'a muhsanatin waɗanda za ku aura su zamto mata ne na gari waɗanda suke kare kansu waɗanda suke kame suke tsare mutuncin su ghayra musafihatin ba mazinata ba wala muttakhidhati akhdan ba waɗanda suke rikan akhdan jami ne khidnun khidnun shine farka wanda za a ajiye ko kuma a kulla wani kawance ko abokantaka wacce ake sabon Allah a boye shi ake cewa khidin jami'sa kuma shine akhdan Allah ya ce matan da za ku aura na farko su zamto fankihuhunna bi'izni ahlihinna, ya zama za ku auro su ne da izinin iyalansu, da izinin iyayen gidansu ko shugabanninsu. Da wannan malami suke cewa kar ka kuskura ka auri mace ba da izinin iyayenta ba, za ka samu yaro ya girma ko yarinya ta girma tana ganin ta waye, ta yi boko, ta yi diploma ko ta je jami'a, yanzu iyayenta tana ganin kawayawa ne, ko da ba su riga ta yin digiri din, tana ganin ai ta yi digiri tun cikin 80s. Mun yanzu mun yana mu a JSU sabuwar jami'a, ita ABU ta yi ko a Bayero ko a Maiduguri misali, ce zam tana ganin ko ta waye saboda tana kallon fina-finan Hausa ko tana kallon Nollywood ko kuma fina-finan India na Bollywood ko kuma fina-finan America na Hollywood, ina fata an gane, ko na Kannywood, duk wannan wuri-wuri din da ake kalla su suke sa musu wani irin tunani, suna gani ai sun waye, ga social media, ga Twitter, ga Instagram, ga WhatsApp, ga wacece, ga TikTok, babban shedani kenan. Allah mana tsari da TikTok, Allah shiryan TikTok. To anan malami suka ce katina ko kitina mahaifiyarki nan fa ta sha wahala na daukan cikinki tsawon watanni, ta sha wahalan haihuwanki, ta sha wahalan kuma renonki, to dan me za a ce wai yau kin waye, kina ganin ba ta sai ta ce ki bar abu kaza ba, ko kai kana ganin su ka waye ba kai sai iyayenka su ce ka bar abu kaza ba, yasa Allah ya ce fanki ka ji ta ce in ba shi ba hirijiya, galibi fa ƙarya ne, ba rijiyar da za ta fara, sai da ta gudu gidan kawunta ko babbanta, shine rijiyar da take nufi, fanki huhunna bi idni ahlihinna, ku auro su da izinin ahalinsu, wa atuhunna ujurahunna, amma naga wacce ta zuba wa kanta fetur ta sa wa kanta wuta, anan a Najeriya wallahi iyayenta sun hana ta ta auri wanda take so, to na daga cikin rashin hankalin da ta konan aka ji tana ihu lokacin da ta kama da wuta, ko me yasa ta ihu ban sani ba, kamata ta shiru ta dake kawai wuta ya cinye ta mutu, amma da ta sa wutan kuma ya kama sai ta fara ihu, aka zo aka kashe wuta, aka kai ta asibiti, aka yi jinya ta warke, shi kuma sauran yace ta kone ba zai aure ta ba, ba shikenan ba, shi yasa duk hukumar shedan ne, dama shedan kullun zai kai ka ne ya baro ka, ta ki bin umarnin iyayenta, ta saba wa Allah, ta saba manzon Allah, ta saba da iyayenta da yayunta da kawunanta da baffanunta da gaggwaninta da ummominta duka, sannan kuma ta kone kamanninta ya canza, sannan shi kuma gayen naka ya ce ya fasa, ko ba haka ba, Allah ya kiyaye, fanki huhunna ku auro su dai bi idni ahlihinna da izinin iyalansu, wa atuhunna ujurahunna, inda ake rikici wajen aure shari'a ta goyi bayan ma'aurata shine ya zanto iyayen sun hana auren ne akan wani abu wanda ba gaskiya bane ba, yaran nan suna son juna abu na farko kenan, abu na biyu shi din nan ko ita duk masu addini ne, ba wanda ake zargi da iskanci ko rashin mutunci, abu na uku gidan su kuma gidan mutunci ne, gidan tarbiya ne, abu na yana da halin da zai iya aura wanda zai iya rike ta, ba lalle ne sai ya zo mai kudi ba, amma yana da halin da zai rike mace, kila ko dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne a local government ne ko a state government ko federal ko yana aiki da wata hukuma mai zaman kanta, a takaice dai zai iya rike mace daidai gurgudu, to idan aka cika waɗannan sharuɗan babu dalilin hana auren, sai dai in wani abu wanda yake shari'a za ta karba, to idan aka samu irin wannan aka buga aka buga sai a koma, annabi ya ce fa sultan waliyyu man la waliyya lahu, ana wanda yake da iko kamar alkali ko sarki yana iya daura wannan auren, me yasa ba kwa so ai saboda yare kaza ne, kun sa akwai irin wannan, ni ban yadda ya auri yare kaza ba, ko ya ce kaza ne bana so da kirayen rurruka, muna da wannan matsalan ne an gane ko, Laraba sun fi kowa wannan matsala, bari in gaya muku Larabawa babu masu kabilanci a duniya kamar su, duk yanda kake jin kabilancin suwane da suwane to Laraba suna gaban su, Balaraben Saudi yana ga yafi karfin ma Balaraben Misri a aure shi, su da kansu Balarabawan ma kenan, Allah ya kiyaye, to a takaice dai zama abinda zai sa hana aure a ce gaskiya yaron da ke kawo din nan ba na gari bane ba, ko gidansu marasa mutunci ne, ko yaron nan bai damu da addini ba, ko bai damu ire-iren wannan dole ke wa iyayen ki da'a, ko yaron nan fa zaman banza yake shi kanshi ma bai iya rike kanshi ba, baban sa ma yace ni fa auren nan ba ruwara dan yaron nan bai kai ya aure ba, ko sa akwai irin wannan, to yaron nan dole ki hakuri ki bi abin da iyayen ki suke so, shine zaman lafiyan ki, in kuma kika ki to za a yi da na sani a lokacin da ba zai amfani ba. Allah ya ce musanatin wanda za ku aura su zamto musanatin ne masu katange kansu gaira masafihatin, ba waɗanda suke mazinata ba, wala muttakhidhati akhdan ba waɗanda kuma suke rikan farka a boye ba. Da wannan muke ji hankalin masu besti, ko sa akwai na boshi besti wani sabon system ne shi ma, mu kullun da irin su yanda ake zuwa mana da shi. Wai shi besti daga cikin definition din shi, daga cikin tarifin besti, wani aboki ne na sirru, shi ba saurayi bane, kuma shi ba wa bane, shi ba kawu bane, wai shi ko wani aboki ne besti, sai abin da yake so za ta yi. Wai in kana so ta aure ka ma sai ka hada kai da besti, wani irin bala'i ne wannan abu, duk yanda kake son ta idan besti baya son ka to ka samu matsala. Ina fata an gani. To wannan wallahi tallahi ba daidai bane ba. Idan kina son besti, mutane uku ne kamata su zama bestin ki. Ina fata duk wacce take so ta samu besti, to ga besti zan ba ku. Besti na farko shine baban ki. Besti na biyu yayin ki. Yayin ki da kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya. Na uku kuma kani. Ba besti ma kaman gani ko ba haka ba. To waɗannan su ya kamata ki riga a matsayin besti har Allah bai hana ki ba, amma ka kawai dan kun yi makaranta daya ko kuma wata alaka ta hada ku, wani ma sun hada a social media ne fa, wani ya sabon besti, to wannan bestin wallahi tallahi haramun ne. Ina fata an gane. Allah ce fa idza husinna, idan sun katange kansu, fa in atani bi fahishatin, idan sun zo da alfasha, Allah na maganan bayi kenan, fa alaihinna nisfu ma adal musanati min al'azabi, Allah ya ce abinda za a musu na azaba shine rabin abinda za a yi wa yaya. Idan mutum bawa ne ko baiwa ce, sai aka kama ta da laifin ta yi zina, idan an kama da namiji ko mace da zina, hukuncin sa shine bulala 100, haka ne ko ba haka ba? Idan bawa ne ko baiwa kuma bulala 50. An gano wannan abin da ke shine ma'anar fa'in atayna bi fahishatin, idan sun zo da alfahasha bi ma'ana sun yi zina, fa alaihinna, abinda ke kansu na hukunci, nisfu ma adal muhsanati, shine rabin abinda ke kan yaya min al'azabi, na azaba shine bulala 50 kenan. To anan sai malami suka ce idan aka kama ma'aurata da zina me hukuncin su? Shine rajam. To waɗanda ba ma'aurata ba bulala 100. To sai aka ce idan bawa ne ko baiwa bulala 50. To idan kuma bawa ne ko baiwa waɗanda yake sun taba aure fa, menene rabin hukuncin kisa? In aka ce wane aka kashe shi, wane kuma a mishi rabin kisa, ya za a yi rabin kisa? Wani ce a masa duka sai ya suma. To a maganan gaskiya shine kisa ba shi da rabi. Ita mutuwa bata da kowane irin suna sai mutuwa. Ina fata an gane. Ko a larabci babu al-mautu da kuma amwatu, babu ismu tafdil, babu superlative. An gane ko? Kaman ka ce tall, ka ce taller, ka ce tallest, haka ne ko? Ka ce small, ka ce smaller, ka ce smallest. To mutuwa bata da wannan suna, kawai dead is dead, haka ne ko ba haka ba? Haka mutuwa mutuwa, babu wani abin da yafi mutuwa, haka nan mutuwa bata da rabi. To malamai suka ce tunda mutuwa ba ta da rabi, to a hukuncin bayi da wanda ya aure da wanda bai aure ba, in an kama su da laifin zina, hukuncin su bulala 50 ne kawai. Kaga adalci irin da musulunci. Allah sai ya ce zalika liman khashiya al'anata minkum, zalika wancan hukuncin da ya gabata na an ba ku daman ku aure bayi, liman khashiya al'anata minkum, hakan fa an ba da shi ne kadai ga waɗanda suke jin tsoron za su shiga cikin takura da kunci shine al'anat minkum daga cikin ku wanda shi bai da kudin da zai aure ya kuma ba zai iya hakuri ba zai iya fadawa cikin zina zai shiga cikin kunci da damuwa Allah ce da an baka daman ka aure baiwa to yanzu da babu bayi fa ya zai sai ta azumi ita kiyamul layli ita ladiku cikin tarbi an gane ko kawai ta roƙon Allah sai Allah ce wa an tasbiru amma fa ku yi hakuri ku jajirce ku jure kar ku aure bayi din har lokacin da Allah zai hore muku khairul lakum shi fi muku alkhairi to anan me yasa bayan Allah ya bada hukuncin halaccin auren bayi sai kuma yace amma fa da za ku yi hakuri ma da yafi malami suka ce dalili shine Allah bai so a ta samun bayi da yawa idan ka aure baiwa idan kuka aiku dan fashi ma bawa ne an gano wannan abin da kyau to yanzu shi wannan yaron an cuce shi an jefa shi cikin bauta ba tare da ya cancanta ba to saboda Allah yana so a rage yawan bayi bai so shi yasa kaga in zaka yi kafara na kisan kai aka ce ka yanta baiwa in baka da shi kai azumi 60 an gane ko idan kafara ya kama ka na azumi zaka yi kafara ka yanta baiwa in baka da shi azumi 60 ko ce da miskine 60 idan kai ka zihari da matanka kace ake ka ba mahaifiyata ce na haramta wa kaina ke kamar yanda mahaifiyata take a wurinka daga baya kuma ka zo ka huce kana so a dawo Allah ce sai kai kafara ka yanta baiwa ko azumi 60 ko ce da miskine 60 sai ga ababai da dama sai Allah ce a yanta bayi saboda me Allah bai son a samu bayi da yawa larura ke so a samu bayi a ciki a ban kasa amma adalci na musulunci baya so a dinga a samu bayi da yawa kisa a tarihin duniya babu waɗanda suka bautar da mutane kamar turawa idan ka karanta tarihi kasashen Afirka kusan dukkan mu an bautar da mu colonial system ko ba haka ba me kai bakake America da wasu kasashen turai me kai bakake Jamaica da su irin su Haiti duka lokacin bauta ne za a zo a ibi bayi daga Afirka a jiragen ruwa a samu su chain hannu da kafa a kai su a zubar da su a turai ko a America ko a Latin America su yi ta bauta waɗansu a hanya za su mutu idan sun ga ba za ka amfana ba su jefa ka cikin teku abinda suka yi ta yi kenan kuma an shekaru ɗarurruka ana wannan abu shekaru masu tarin yawa to idan wani zai ce musulunci ya kawo bauta a ban ƙasa bai san tarihi bane ba Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri kar ku aure bayi shefi muku alkhairi wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne sai Allah ya ce ni
yuridullahu yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim
yuridullahu yubayyana lakum ubangiji yace yuridullahu Allah yana nufi ne wannan bayanin da ake ta muku ga wacce zaka aura ga wacce ba zaka aura ba ayi kaza a bar kaza duk wannan Allah yana nufi ne li bayyana lakum dan ne muku bayane filla filla daki daki ku gane daidai ku gane kuskure ku gane haramu ku gane halal ku gane abin da yake kyakkyawa ku gane abin da yake mummuna wa yahdiyakum sannan Allah kuma yana so ne ya shiryar da ku sunanal ladina min qablikum hanya ko ta farkin waɗanda suka gabace ku na imani da takawa da bin dokokin Allah wa yatuba alaikum duk wannan bayanin da Allah ke muku Allah na yi ne dan ku bi dokokin shi shi kuma ya gafarta muku wallahu alimun Allah masani ne dangane da dukkan komai hakimun mai hikima mai tsara al'amura yanda suka dace sai Allah ya ce mi
wallahu yuridu an yatuba alaikum wa
ubangiji ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Ubangiji yana so ne ya gafarta muku, ya karbi tubanku. Allah ba yana nufin bane ya takura muku, ya kuntata muku. A kullum Allah shi so yake ya yalwata muku, ya sassauta muku, ya muku bayani filla-filla daki-daki dan ku aikata ku bi shiriyan shi, ya ba ku lada kuma ya ba ku aljanna. Wa yuridul ladhina yattabi'una shahawat, amma waɗannan da suke bin son zuciyansu, su kuma abin da suke so dangane da ku, an tamilu, suna sai ne ku karkace wa tafarkin Allah mailan karkata azima mai girma. A kullum makiya musulunci bukatan su shine su karkatar da ku daga kan hanyar daidai. A ce ana so a ba mata yanci, a ba maza yanci, a ba wa yara yanci, yancin dabbobi, yanci har da yancin kwadi. Wai wata hukuma wa mai kula da yancin kwadi? To wannan yancin gaba ɗayan su ba abin da ke ciki in banda halakar da mutane. Idan ka je kasashen Turai, wannan yancin shi yasa aka ba wa namiji daman ya aure namiji, mace ta aure mace, namiji ya aure doki ko kariya, mace ta ce karanta za ta aura. Duk irin wannan fa shine yancin da ake nufi. Mata su bar Allah, ta zama mawaƙiya, ta zama wata yar fim, a ce jaruma wancan kenan. A kira ta Ingila ba ta award. Kaga wai Bature Ingila yana ba dan Hausa fim award, wanda bai san me ake cewa ba. Ina fata an gane. Kaga an kira yarinya America ko Ingila an ba ta award, ko Turanci ba ta iya ba. A ce ta ce jaruma wancan, saboda me? Su duk abinda za a kauce wa Allah suna son wannan abu. Duk abinda za a ce a bi Allah kuma suna adawa da shi. Sai a ce kuna da sauran ra'ayi, kuna da kaza, kuna da kaza, kuna da kaza. A takaice dai, an tamilu mailan azima, abinda suke so shine ku kauce wa tafarkin Allah, ku karkace wa tafarkin Allah, karkacewa mai girma, da ku da su ku halaka gaba ɗaya ranar gobe kiyama. Dama shedan lokacin da Allah la'ance shi, yace to fa shi ba zai tafi shi kadai ba. Sai ya samu ƴan rakiya. Shi yasa ya ce yayi alƙawarin sai ya halakar da ƴaƴan annabi Adam gaba ɗayan su. Illa man rahimallah. Allah ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah ya sa muna cikin su. Sai aya ta ƙarshe Allah ya ce ni
yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa.
Yuridullahu an yukhaffifa ankum, Ubangiji yana so ne ya sassauta muku hukunce hukuncen shi. Idan ka dubi addinin musulunci, kusan sassauci ya yi yawa a cikin shi. A lokacin da mace take al'ada, aka ce kar ta yi azumi. A lokacin da take al'ada, kar ta yi sallah, kuma sallan ma an yafe mata. Namiji ko mace ba su da lafiya, aka ce su aje azumi, suna tafiya su rage sallah, duk mai raka hudu a maida ta raka biyu. Kaga wannan sassauci ne. Baka da ikon yin sallah sai aka ce kai sallah a zaune, baka da ikon sallah a zaune aka ce kai sallah a ainihin kwance, kai imai. Akwai lokacin da ma sallan kawai a zuciyanka za ka yi, za ka kaddara kana kwance kana shan fanka, yanzu nayi na tada iqama kenan, a zuciya fa nayi kabbaran harama, na karanta fatiha, nayi ruku, duk a cikin har ka gama assalamu alaikum, kuma kai sallanka. Yuridullahu an yukhaffifa ankum kenan. Kisa duk hukuncen hukuncen musulunci za ga sauki ne a cikin su. Allah da ya kawo hukuncin alwala da taimama da maganar wankan janaba, sai ya ce ma yuridullahu liyaj'al alaykum fi dini min harajin walakin liyutahhirakum wa litimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Haka Allah duk lokacin da ya magana hukuncin azumi, sai ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah sauki yake nufi dangane da ku, Allah ba tsananta muke yake so yayi ba. Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim, babu wani abu na kunci da takura cikin addini, addinin tafarkin babanku annabi ibrahim. Allah ya ce khuliqal insanu da'ifa, an halicci mutum mai rauni. Shi dan adam halittar shi mai rauni ne. Idan ka dubi mutum, idan ana zafi sai ya ce zafi yayi yawa. Haka ne ko baka ba kunna AC? Ya ka kunna AC kuma ya jimace AC nan yayi yawa, a rage shi. Ba haka bane ba? Idan ana sanyi ya ce kai sanyi yayi yawa, a kunna wuta a ji dumi. Idan aka ji dumi aka ce kai dumin nan kuma yayi yawa. Haka dan adam yake. Dan adam zaka same shi misali yana ta cin abun dadi, yana morewa. Can kuma a ce dadin yayi yawa. Likita ya ce rage shan suga, banda tuwon shinkafa, banda sakwara, banda wane ne sai latas sai wake sai yakuwa da alayyahu ka zama kamar akuya sai ganye rauni dan adam kenan haka kuma idan talauci yunwa ta yunwa ce walsa ta kama shi a bashi madara shi an gane ko aka kawo wani bai da lafiya yana nishi likita ce lafiyar shi galau a kawo shinkafa da wake da nama da maltina yana ci sai warki shin ukhulqal insanu da'ifa kenan wani yana tafiya akan titi sai mota ta kuskure shi ya fadi kawai kaman ya suma mutane suka taru ana ta mishi bibita wani ya ce ya kamata a kai shi chemist wani ce a kamata a kai shi asibiti wata mata tana gebe da ce kai ni fa ina ganin wannan mutumin a kai shi shagon maman wance ci abinci sai ya farka ya ce abi shawaran waccan matan wa khulqa al-insanu da'ifa anan ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe abinda muka fara ne dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau dukkanin masu bukata na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya duk waɗanda suke cikin damuwa ya Allah ka sani Allah ka yaye musu ya ubangiji ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka ƙara mana lafiya da imani da yalwan arziki ya Allah ka mana tsari da talauci da kuncin rayuwa ya Allah ka kare mu daga dukkan sharri wannan ƙasa tamu Allah ka zauna da ita lafiya ya ubangiji ka ba mu shugabanni na gari اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم انا نسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك التيسير من كل امر عسير فان تيسير العسير عليك يسير اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وانفسنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.